sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalma Sigirba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Laraba 25 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Tiran da shana na amfani da bayanai daga juna wajen yada matsayinsu cewa Amurka ce take kiro cutar corona. Hukumar lafiya ta duniya jiya Talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar bada umarnin komawa bakin aiki cikin ɗan makonni.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa an samu mutum na farko da cutar COVID-19 ta kashe a jamhuriyar Niger.
A karan farko cutar ta COVID-19 ta hallaka wani dattijo mai shekaru 63 a cikin daren Litinin wayewar Talata a babbar asibitin Yamai.
A Najeriya kuwa a cigabar daukar matakai kan wannan cuta za ku ji cewa
gwamnati ta dakatar da shigar manyan motocin safa da ke jigilar fasinjoji daga sassan Najeriya zuwa Kano. Ita ma gwamnatin jihar Jigawa ta dauki makamancin wannan mataki.
Za kuma ku ji halin da gwamnan jihar Bauchi ke ciki bayan da aka tabbatar da cewa ya kamu da cutar coronavirus. Haka kuma za ku ji majalisar wakilai ta amince da wani kudin da zai taimaka wa 'yan Najeriya da kananan masana'antu raɗaɗin coronavirus. Sai kuma ƙarin haske da hukumomin Najeriya suka yi akan wani hari a kai wa dakarun kasar. Haka kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi ne shirya kuma zai gabatar mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Iran da China na ta ƙarin gishiri kan zargin da kowaccensu ke yi cewa Amurka ce ta ƙirƙiro cutar corona. Kowacce daga cikin ƙasashen biyu na amfani da kafafen yaɗa labaranta wajen yaɗa wannan manufa wadda suke da muradi iri guda a kai wadda ita kuma Amurka ke yin shakulatin ɓangaro da ita. A 'yan makonnin nan kafafen yaɗa labarai mallakin ƙasar Iran ba tare da yunkurin tantancewa ba sun yi ta yaɗa jita-jita daga jami'an gwamnatin China da wasu kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa Amurka ce ta kai cutar China, inda aka fara gano ta a watan Disamba kafin ta yaɗu ta zama babbar annoba a duniya baki ɗaya. Haka zalika kafafen yaɗa labaran China sun yi ta irin wannan bayan da wasu jami'an ƙasar ta Iran suka yi ta zargin cewa Amurka ce ta ƙirƙiro cutar don ta yi amfani da ita a matsayin makamin kassara Iran da sauran ƙasashen da take ja da su. Iran da China dai ƙawayen juna ne ta fuskar harkokin tattalin arziki da kuma ja da Amurka. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Talata ta ce Amurka na iya zama ƙasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba. Mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniyar Margaret Harris ta faɗi a wani taron manema labarai a Geneva cewa wannan hasashe na hukumar ya biyo bayan dada yawa da sabbin kamuwa da cutar ke yi a Amurka. Yanzu muna ganin ɗumbin sabbin kamuwa da cutar a Amurka, saboda haka Amurka na fuskantar yiwuwar samun kanta cikin wannan yanayi, a cewar Margaret. Ta ƙara da cewa a halin yanzu ba za mu iya cewa labudda hakan na iya faruwa ba, to amma akwai yiwuwar faruwar hakan. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar bada umarnin komawa bakin aiki cikin 'yan makonni, duk wada gargaɗin ƙwararru a harkar lafiya da ke ganin hakan zai zama gaggawa yayin da ake ƙoƙarin tsere yaduwar cutar corona inkiya COVID-19. Zan so ƙasar ta koma gudanar da harkokinta na yau da kullum zuwa lokacin Easter, wato 12 ga watan Afrilu, a cewar Trump yayin wata hira da kafar labarai ta Fox News jiya Talata. Ya kamata mu koma bakin aiki ba tare da ɓata lokaci ba, kwanan nan kuwa ba kamar yadda wasu ke zata ba, a cewar shugaba Trump yana mai gargaɗin cewa muddin aka ci gaba da ƙaurace ma aiki tattalin arzikin ƙasar zai shiga matsala.
an muka muku wasu labaran zamu leka jamhuriyar Niger inda kwanaki goma bayan da aka gano bullar cutar coronavirus hukumomin lafiyar kasar suka bar sanarwar mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Barma ya aika mana da karin bayani
Har zuwa shekaran jiya Litinin 23 ga watan Maris mutane hudu ne aka sanar cewa sun kamu da kwayar cutar coronavirus a nan Niger yayin da a wunin jiya Talata kawai aka gano karin wasu mutane uku da suka harbu da kwayar wannan cuta wadanda cewar sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya dukkan su ƴan Niger ne da suka dawo daga Faransa a cikin watan nan na Maris dattawa maza biyu kowannen su mai shekaru 63 a duniya yayin da ta ukun su mace ce mai shekaru 57 lamarin da tuni ya fara daga hankalin jama'a Abdulrazak Ibrahim wani magidanci ne a nan Yemen
tun ana da matsayi babu ko guda sai yanzu mu waye gari mu ji kanmu cikin daya mu ji na bi mu ji na uku har ma mu ji ta akwai wasu mutum sama da 50 da ake zargin su masu dauke da wannan cutar an killace su noje to sai mu ce wallahi abin na bar tsoro ni kallon nake wanda bane Maka ta musu kiyola ta koma can wajen wayan tabba amanar cewa su binciki don zai kintar koko wanda ya shigo
a karan farko cutar ta COVID-19 ta halaka wani dattijo mai shekaru 63 a cikin daren Litinin wayewar Talata a babbar asibitin Yemai inji sanarwar ma'aikatar ta ministan kiwon lafiya abinda Rabiu Abba dan Libya ke ganin sa tamkar wata manuniya ga ƴan kasar da ke ci gaba da nuna halin ko unkula da matakan rigakafin da hukumomi suka shimfida
kasashen da sun kahimu karhi na tattalin arziki karhi na komi ma sun kahimu yawa sun kahimu komi kaga da sun kai mu abin rukun su kai na kashi yau kowa ya ga inda abin ya kai su to balantana muda Allah na tuba na sahurci wanda yake masassara ma in ta sabko mai tsananin yawa altazama alloba tana zama matsala gare mu Niger balantana wanga ciwo wanda shi bai da ma magani
amma kun jiya shugaban kasa Isu Muhammadu a jawabin da ya yi wa ƴan Niger ya ba da sanarwar daukar matakai da dama na wucin gadi wadanda suka hada da rufe iyakoki na sama da kasa sai makarantun boko da gidajen wasanni da na nishadi yayin da aka gargadi jama'a su takaita shagulgulan aure da suna kafin daga bisani a rufe tashoshin shiga motocin jigila Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yemai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya
Shugaban Rasha Vladimir Putin sai da rigar kariya daga guba mai rufe mutum daga tsakar ka zuwa tafin kafa sai kuma da abin taci iskar shaka ya ziyarci wani asibiti dake gefen birnin Moscow jiya Talata Putin ya jinjina ma likitocin dake aiki a asibitin Komunarka saboda abin da ya kira aiki babu kama hannun yaro a kokarin sa na dakile yaduwar cutar corona mutane 495 ne kadai suka kamu da cutar corona a kasar a yayin da kuma har yanzu babu wanda aka tabbatar cutar ta kashe a kasar to sai dai magajin garin Moscow Sergei Sobyanin wanda ke jagorantar kwamitin yaki da cutar a kasar ya gaya ma Putin cewa hakikanin adadin na iya zarce hakan matuka kasuwar hannayen jari ta shiyar Wall Street da ke birnin New York na nan Amurka ta yi wata irin miƙewa jiya Talata bayan da masu saka hannun jari suka samu kwarin gwiwa biyo bayan shirin bayar da kudin tallafi da majalisar dokokin tarayyar Amurka ta kusuci majituwa a kai don rage ma waɗanda abin ya shafa da ɗaɗin bala'in cutar corona bangaren Dow Jones na kasuwar ya miƙe da maki 2,100 wanda bai taɓa irin wannan miƙewa ba a rana guda a tarihi wato da kashi 11 cikin 100 wanda ya cilla Dow din zuwa maki 20,000 bangaren S&P ma ya miƙe da kashi 9 cikin 100 yayin da bangaren Nasdaq ya cilla da kashi 8 cikin 100 haka zalika alƙalman ƙasa da ƙasa na nuna cewa an samu ci gaba a kasuwar hannayen jari jiya Talata inda manyan kasuwannin Burtaniya da Faransa da Jamus suka nuna miƙewa ta sama da kashi 8 cikin 100 yayin da aka ga cillawar kashi 7 cikin 100 a kasuwar Japan Fadar Vatican na kira ga Kirista a fadin duniya da su bi sahun Papa Roma Francis wajen yin addu'o'i game da cutar corona. A daidai lokacin da wasu ma'aikatan Fadar ta Vatican ke korafin cewa ana kokarin hana su aiki daga gida. Wani sakon Twitter da majami'ar Vatican ta tura na nuna cewa Papa Roma zai yi addu'ar ce yau dinnan Laraba da karfe 10:00 na safe. zuwa yanzu dai fadar ta batukan ta tabbatar da kamuwar mutane hudu da cutar ta corona. Ko da yake majami'ar ta ce tana karfafa mu mutane aiki daga nesa. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wasu ma'aikatan ofisoshi uku da fadar ta batukan sun ce an ce musu su rika zuwa aiki na kwanaki biyar da sati.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da hukumomi a jihar Bauchi Najeriya suka tabbatar da cewa gwamnatin jihar Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kamu da cutar coronavirus, Kwamishinan Lafiya a jihar Bauchi Dr. Aliyu Maigoro ya faɗa wa muryar Amurka halin da gwamnatin yake ciki, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilin Abdulham Muhammad.
A halin yanzu dai abin da yake so mutane su sani, shi gwamnati yana cikin lafiyarsa, kalo ba alaman wani ciwo. Bayan sati guda zai cika sati biyu da mu'amalarsa da shi wannan wanda ya kamu da shi da farko, za a sake daukan jini a gwada, amma a dauki abin nan sample nake so, kasa ana daukan na makokoro ne da na hanci a je a gwaji, amma yanzu mun fara bashi magani
kuma
mun killace shi, ba wani wanda yake zuwa gurinsa in ban da wannan likitocin da suke kula da shi.
Iyalansa
su ma an killace su, kamar yadda na faɗa maka sai daga cikin gwajin na iyalansa ne ya nuna babu, saboda haka ita ma mun killace ta, ba mu bari an hada su a cikushe ba.
Sheda Abdulhab, to idan muka ne ka arewa maso yammacin Najeriya, hukumomi a jihohin Kano da Jigawa sun umarci ma'aikata a jihohin biyu su fara zaman gida daga yau Laraba a cigaba da matakan kariya daga cutar coronavirus. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kwamishinan labarin Kano Muhammad Garba cikin wata sanarwa ya ce an umarci ma'aikatan gwamnati su kasance a gida zuwa tsawon makonni biyu masu zuwa, amma ya ce umarnin bai shafi ma'aikatan da ke gudanar da ayyuka na musamman ba, waɗanda nan gaba kaɗan gwamnati za ta fayyace su. Sanarwar ta ce gwamnati ta dakatar da shigar manyan motocin safa da ke jigilar fasinjoji daga sassan Najeriya zuwa Kano. Ita ma gwamnatin jihar Jigawa ta dauki makamancin wannan mataki a matsayin kariya daga wannan cuta ta corona. Wata sanarwa da shugaban ma'aikatan jihar Alhaji Hussein Ali Kila ya fitar ta bukaci ma'aikatan jihar su zauna a gida zuwa makonni biyu masu zuwa, illa ma'aikatan lafiya da na ruwa da na tsaro da masu harkokin yada labarai da makamantansu. Dr. Abba Zakari da ke zaman kwamishinan lafiya na Jigawa kuma shugaban kwamitin fadakar da jama'a game da wannan annoba ta corona ya yi karin haske.
Babban dalili ga wani abu ba ne rage cunkoson jama'a cutar nan ta COVID-19 wadda ta yadu cikin duniya da ta yadu tsakanin al'umma. Kamar yadda ka sani ne, a wannan cuta ta fi yaduwa idan akwai cunkoson jama'a. To bayan haka gwamnatin jihar Jigawa kuma ta dage duk wani taro wanda ya wuce mutum 20 har zuwa wani lokaci da Allah zai kawo saukin wannan cuta a Najeriya gaba daya.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an cibiyar gwaje-gwaje da killace masu dauke da cutuka da ke saurin yaduwa a tsakanin al'umma ta Kano ke ci gaba da zaman shirin kota kwana. Dr. Muhammad Balarabe Abdullahi da ke zaman babban jami'in cibiyar ya yi karin bayani.
An bude ta tun 2014 lokacin Ebola din nan. Gaba da cibiyar tana da gado guda 14, amma ba mu taba dai samun outbreak da ya zama da gidan mu ya cika ba. To sai dai kasancewa ita wannan corona ana ganin ta iska ce, tana bin iska ne, to idan har ta zo ana gazatan kila za ta iya jan mutane da yawa. So akan haka ne ma gwamnati ta kokarin tasir da wayansu asibitocin za su iya taimakawa, kamar akwai na kwandar dawaki wannan na Pfizer, akwai Aminu Kano su ma sun bada wani bangare wani ward a wajensu, akwai kuma IDH na Kano.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida da Muhammad Ibrahim Kwari. Majalisar Wakilan Najeriya ta dauki wani mataki da zai rage wa masana'antu radadin karewar arzikinsu a sakamakon dakatar da ayyuka domin gudun yaduwar cutar coronavirus a masana'antunsu. Madina Dauda na dauke da wannan rahoton.
The House notes the COVID-19 disease caused by the rest of the world.
Anan kakakin majalisar wakilai Sani Bajabi Amila shine yake gabatar da kudurin da kansa, kuma wannan shine karo na farko a tarihin majalisar wakilai da za a samu irin wannan yunkuri. Bajabi Amila ya kara da cewa,
Mr. Speaker, honorable colleague, House resolves to suspend import duty.
Kakakin majalisar yace wani muhimmin abu shine a dauki haraji akan magunguna da kayayyakin aikin asibiti da kayan da jami'an kiwon lafiya zasu yi amfani da su a matakan kare lafiyar mutane. Bayan kammala wannan aiki ne majalisar ta kage zamanta har sai zuwa ranar 7 ga watan Afrilu. Wani abu da dan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata yace hutun jaki ne da kaya aka.
Mu wakilai ne zabubbu na mutane, kafin mu rufe zaman majalisa mun gabatar da doka na tallafi ga duk wata ma'aikata da bata kuri ma'aikatanta ba har ƙarshen wannan annobar. To akwai tallafi da za a bata na haraji da a yi masa rangume na kashi 50 da haraji da suke biya wa gwamnatin tarayya.
Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa na sa ido tare da ɗaukan matakan gwaji akai-akai domin sanin adadin waɗanda cutar ka iya yi wa barazana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. To har yanzu dai muna Najeriya. Inda ya rikuta tsaron kasar ta yi ƙarin bayani dangane da harin kwantan ɓaunar da ya sanadiyar rayukan sojoji 47 a jihar Borno. Daga Abuja ga Hassan Mai na kaina da wannan rahoton.
Is this all truth that came for reinforcement to give us supplies that was hit?
Manjo General John Enenche na hedikwatar tsaron Najeriya kenan sai ƙarin bayani. Dangane da wani harin kwantan ɓauna da mayakan Boko Haram suka kaiwa dakarun ƙasar inda suka halaka sojoji 47. Yace sojojin da aka kaiwa wannan harin suna kan hanyarsu ne na zuwa kai ƙarin ɗauki da kayan aiki. Lokacin da aka kai musu harin sai aka samu fashewa, kuma kasan in kai harbi cikin nakiya ko harsasan manyan bindigogin artillery na da illa sosai. To wannan fashewa da ya kama da wuta ne ya halaka sojojinmu. A saboda haka ba wai matsoratan abokan adawar Boko Haram ne suka kai wannan hari suka kashe mana sojoji ba.
Boko Haram terrorists that we are fighting our troops and then in Odisha.
Musa Isa Salmanu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Akwai abin da ake cewa secrecy, aron muhimman information. Menene level of secrecy din da ke tare da planning din da muke idan muna planning din operation? Magana irin hanyar da za a bi, magana irin mutanen da za su bi wannan hanyar, lokacin da za a bi wannan hanyar. Menene irin abubuwan da za a dauka, ina za a je, ta ina za a bi da sauransu. Idan ana planning ya zama cewa babu waɗannan secrets din, wato su abokan gaba suna samun informant da za su kai musu wannan labarin.
To sai dai kuma Navy Commander Abdulsalam Sani jami'i a sashen sadarwa na hedikwatar tsaron Najeriya ya ce kafin a kaddamar da wannan harifa sai da mayakansu masu kai nasu aikin irin na leken asiri.
Sojojin Najeriya ana aiki tare, kuma su kansu sojojin saman sai da suka bada rahotanni na musamman kafin a fara gudanar da wannan sentry a wannan gari na Gurki.
Kazalika Navy Commander Sani ya kuma karyata jita-jitan da ake yadawa cewa mayakan na Boko Haram sun yi awon gaba da wasu sojoji da ke cikin wannan tawaga.
Babu batun gaskiya akan wannan al'amari na cewa an yi garkuwa da sojojin na Najeriya a wannan artabu da aka samu.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mai na kaina, wannan shiri na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin ko 'yan Najeriya na ganin tasirin makudan kudaden da ake fitarwa da sunan aiwatar da ayyukan mazabu na 'yan majalisar dokoki? Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta fitar da makudan kudade da sunan aiwatar da ayyukan mazabu na ƴan majalisar dokokin kasar na tarayya. Dan majalisar wakilai daga jihar Sokoto, Musa Sarkin Adar, yayi karin haske akan waɗannan ayyuka da ake kira constituency projects a turanci.
A takaice, abin da ake kira constituency projects sune ayyuka na raya ƙasa waɗanda ƴan majalisar tarayya da sanatoci suke samawa mazabunsu a cikin kasafin kuɗi na shekara wanda ake shekara-shekara, wanda ya kunshi irin bayar da ruwan sha ko saka lantarki na sola ko gina makaranta ko asibiti ko kuma samar da wuraren koyar da sana'a ga matasa da mata da dai makamantan waɗannan ayyukan su ne ake kira constituency project. Kuma waɗannan ayyukan ba ƴan majalisa da sanatoci suke gudanar su da kansu ba, akan sa ayyukan ne a ƙarƙashin ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda ɓangaren zartaswa ke aiwatarwa. Amma ƴan majalisa suna da dama su zaɓi dankon gida wanda zai gudanar da aiki, su ba da shawarar cewa idan ya cancanta a ba shi aiki ya yi musu.
Rahotanni da binciken masana sun bayyana cewa ana fitar da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 100 a kowace shekara a Najeriya domin aiwatar da ayyuka a ƙarƙashin wannan shirin na ayyukan mazabu na ƴan majalisar dokoki na tarayya. Tsarin da aka ƙirƙiro shi a ƙasar tun somawar jamhuriya ta hudu. To sai dai ƴan Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu akan muhimmanci, tasiri ko akasin haka na wannan tsarin, musamman ma masu fafutukar kare demokradiyya da samar da ci gaban ƙasa.
To suna ne jirgin jirgin Garba. Za ka je ka ce musu za ka yi ruwa ne, in ka zo sai ka sai babura kawai ka raba mutane. Ta ga kuɗi ya riga ya sha. So bai kyautu ma gwamnatin tarayya su ba su wannan kuɗi ba, ya kamata ma a soke.
Me yasa ba ka so a ba su?
Yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu, an bani yar takarda in cika. Ka san kwangiloli da suke tafiya a constituency ɗinka, ni ban sani ba. Ba za su fito gidan rediyo ko kuma su samu ƴan jaridu kamar ku su ce wannan abun da aka bani daga gwamnatin tarayya ne na kwato. Gashi ba zai zo ya faɗa ba.
Ba ganin dokan ƙasa ce aka yi.
Dokan ƙasan ba za a iya canja ta ba. In ka yi doka kuma dokan nan ba zai haifar ma da ɗa mai ido ba, ba za ka iya canja ta ba. Ai sun yi wannan dokan don raɗin kansu ne, don su raɗa su cika aljihunsu.
Sunana Amina Dahuwa. Mu mutanen da muke karkara mu san menene za a yi mana kafin a yi, saboda idan ba mu san me za a yi ba, in aka zo yi ba za mu sani.
Amma suna sa muku injinan yin taliya da keken ɗinki, har ma mashin ana ba mata.
Shi wannan kuna kiransa family and friends. Duk matar da kaga ta samu wannan tana da alaka da ɗan majalisa.
Ba kwa ganin su ne?
Ta ina za ka gan su. Sun shigo da daddare karfe 12 dare, sun fita karfe 5. So yanzu dai abin da aka yi an riga an yi, amma sai mu tsammaci gaba. Duk ɗan majalisar da ya fito ya zo yake neman guri'ar mu mata, ba za mu zaɓe shi ba sai ya zauna mun yi a rubuce ba ruwanmu da wancan za ta yi bikin ya tallafa mata, wancan ta aika tallafa mata. Buƙatar mu shine a bulunguna da saƙo mata yi waɗanda suke cikin talauci a tallafa musu fita talauci, su samu sana'o'i da jarin da za su yi sana'a.
To amma Honorable Musa Sarkin Adar ya yi gyara ga masu tunanin ana ba da kuɗaɗen ne ga hannun ƴan majalisa. Duk da yake shi kansa ya yarda cewa kudaden kan zagaya wasu lokuta su koma hannu wasu ƴan majalisar.
Na gaya maka cewa ba kudade ne ake baiwa ƴan majalisa ba, ayyuka ne ake sawa a ƙarƙashin hukumomin ɓangaren zartaswa. Misali, idan an baiwa ɗan majalisa ayyukan da za a yi na ba a yi ruwan sha na murtsatse na naira miliyan 100, ba kuɗi za a ɗora zunzurutu a bashi ba, za a ce za a yi aiki na naira miliyan 100 ne bisa ga kasafin kuɗi. Kuma ka sani ba kasafin kuɗin da ake aiwatarwa kashi 100 a kowace shekara tun daga farkon demokradiyya da aka fara 1999 har zuwa yanzu. Mafi yawa abin da ake samu kashi 60 kashi 70 wannan kuɗaɗen a wurin ma'aikatu ake bayar da su. Su ma'aikatan nan su ne za su zo su yi abin da ake kira tanda ta bayar da kwangila. Su za su ba da ɗan kwangila dama shi aikin nan, saboda haka kudade ba sa zuwa hannun ɗan majalisa sai dai kamar yadda na ga maka zargi da korafi da ake cewa wadansu suna kewaya su hada baki da ɗan gwangila shi dan gwangila idan an bashi aiki ya je ya ciro wani kudi wani sashi da kudi ya ba ɗan majalisa din wannan kuma zargi ne wanda ku ne kamata ku binciko ku gano shin wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane kuma abu mai sauki ne ku je ku shiga cikin al'umma inda ake wannan aikon ku tambaya shin an yi aikon nan ko ba a yi ba
sai dai masana masu fashin baki sun dade suna bayyana suka akan wannan tsarin wanda suke gani tamkar maimaita hurumi ne na wasu bangarorin gwamnati Professor Musa Usman Malumfashi malami ne a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa dake Bauchi
hata irin waɗannan abubuwa ayyuka da ake irin na community project ko constituency project mutane ya kamata a bar su faɗi abin da suke so idan ka je ka iske al'umma ba kawai zaka zo ka ce musu ko muku hanya ba kawai ka hamu musu hanya kila sun yi bukatar ruwan sha ka ba su ruwan sha kila suna da jijiyoyin su masu kyau ruwa mai kyau to kai musu makaranta ka ba su ilimi da farko dole mu fara da cewa amma wato constituency project amma shi mummunan fahimta saboda ai akwai bambance tsakanin majalisa da zartawa da kuma bangare na shari'a shi bangaren zartawa dama shi yake mu al'umma aiki project the policies su suke gabatar da wannan su kuma ƴan majalisa aikin su su dokoki ita kuma judiciary ita ce za ta tabbatar da adalci kuma ka je kotu alƙali zai bayani cewa ga tanajin shari'a ga hukunci gashi amma ƴan majalisa sun zanto suke zuwa suke project nasu ne su rubuta su wannan kuskure ne
sai dai kuma dan majalisar wakilai Musa S. Adar yana da mabambancin ra'ayi akan haka
bai zamo duplication ba kasawa ce ta bangaren zartazuwa ita kawo ɗan majalisa suka yi yunkuri na samu da waɗannan ayyukan domin za ka iske waɗansu wuraren ba don waɗannan ayyukan ba babu kasancewa gwamnatocin jihohi ko gwamnatin tarayya a wurinsu ta wannan hanyar ce da yake akalla kowace karamar hukumar ki ɗaya ko biyu tana da amince tarayya ɗaya da yake wakilta ta haka kuma kowace local government guda biyar zuwa takwas tana da wasanta wanda ke wakilta ta so ta haka ne waɗansu ƙauyuka ke samu su ma su samu cin gajiya ayyukan da ake na raya ƙasa ba don haka din ba waɗansu ƙauyukan har abada ba abin za su samu wanda zai zo musu na cigaban raya ƙasa daga ayyukan da ake yi domin mayyan da wanda ake nadawa matsayin ministoci ko komishinoni a jihohi ba su da masaniya game da meye bukatun jama'a waɗanda suke cikin wannan yanki na ƙasa ko yanki na jiha amma shi ɗan majalisa ko kuma sanata dole ne ya yawon campaign ya zagaya lungu-lungu kuma kowane lokaci kofar shi a buɗe ciki domin bai da kariya kowa zai iya zuwa ya gan shi ko a gida ko a ofis a kawo ƙorafi ko kuka a gare shi wanda ba a samu haka a wurin gwamnoni da yawan sun kulle gidajensu waɗansu kuma suna ta yawo ba a maganin su ba zauna a cikin wuraren aikin su ba balle a zo a sanar da su mutanen ƙauyuka ba su samun ganin su balle su sanar da su bukatunsu da kuma kujewacinsu
nan za mu dasa aya a cikin shirin sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad Shuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
a gai da Murtala da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Iran da China na amfani da bayanai daga juna wajen yada matsayinsu cewa Amurka ce ta kirkiro cutar corona. Hukumar lafiya ta duniya jiya Talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar bada umarnin komawa bakin aiki cikin dan makonni.
Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 za ku ji wani sabon shiri kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Nigeria. Yanzu amaradin Ibrahim Kalmu Sigarba da ita na gabatar da shirin da kuma Shuba Hero Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau.
Ni Sarfi da Hashim Gumal da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.